Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. A jiya Alhamis, rundunar sojin Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓar da Firaminista Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga makaminsa. Haka kuma za a ji cewa Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Rwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce.
Kanin labaran kenan, bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa a yau Juma'a ne al'ummar Kirista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Easter.
Ma'anan Easter ko Good Friday shine tunawa da mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu. Idan mun gaskanta da shi, muna da ceto da kuma rai madawwami. Muna so Kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan ƙasa ta samu zaman lafiya.
Yan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da yan ta'adda suka yi garkuwa da su sun yi kira da gwamnatin Najeriya da su dube su da idan rahama ta fito da yan uwan nasu da ke cikin mawuyacin hali. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. Wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawan yara na ta 50 da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, "Muna kan yanke wannan shawara a yanzu." A farkon makon nan, sakatariya labaran Fadar White House John Psaki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin bayan ne Prime Minister Britannia Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. Yayin da ake ci gaba da gwamza fada a jiya Alhamis a gabashin Ukraine, kasar Rasha ta sanar da cewa jirgin ruwanta na Moskva na tekun Black Sea ya nutse an kuma janye shi zuwa tashar jiragen ruwa. Jirgin ya samu mummunan barna sakamakon fashewar wani abu da ke cikinsa, kuma an kwashe ma'aikatan jirgin kusan 500. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ɗora alhakin gobara da ta yi da harsasai a kan jirgin ruwan da ke ɗauke da makamai masu linzami, amma Ukraine ta ce ta afkawa jirgin ne a wani harin makami mai linzami. A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarbarewa a wasu sassan Najeriya, a jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira taron masu ruwa da tsaki don neman bakin tsaron warwar matsalar. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
Taron wanda ya kunshi tsaffin shugabannin ƙasa irin su General Yakubu Gowon, General Abdulsalam Abubakar da kuma Dr. Goodluck Ebele Jonathan, yayin da tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Babangida ya halarci taron ta yanar gizo da kuma wasu gwamnonin jihohin ƙasar. Wannan shine karo na hudu da shugaba Muhammadu Buhari ke jagorantar irinsa. Majalisar ƙasa dai na da alhakin shawartar gwamnatin tarayya akan manufofi. Duk dai da fadar gwamnatin Najeriya bata ce komai kan taron ba, amma wata majiya mai tushe daga fadar ta shaida min cewar amma matsalan tsaro shine babban abin da ya mamaye wannan taro. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsaro a ƙasar ke ƙara su kurkucewa. Kama daga halin jirgin ƙasa da ya sanadiyar rasuwar mutane 8 da kuma raunata wasu da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen da har yanzu ba a san adadinsu ba, zuwa harin ta'addancin da ya halaka kusan mutum 100 a jihar Filato, baya ga kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane da kusan kullun ke faruwa a jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa maso tsakiya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A yau Juma'a ne al'ummar Kirista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Ista, bikin wanda ake gudanarwa kowace shekara. Ana farawa ne a ranar Juma'a, wanda ake wa lakabin Good Friday ko Juma'a mai kyau, zuwa ranar Litinin. Ga rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko mana.
A yau Juma'a ne al'ummar Krista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Ista, bikin wanda ake yi kowace shekara ana tunawa ne da yadda aka kashe Isa Almasihu da mabiya addinin Krista suka yi imanin ya mutu ne don ceton Bil'adam daga shiga jahannama, matukar sun yi imani da farillansa. Rabaran Ishaku Sule da ke Bauchi ya ce lokaci ne da masu bin Yesu Almasihu za su sadaukar da kansu wajen yin rayuwa da ta dace da ɗaukakar Allah.
Ma'anar Easter ko Good Friday shine tunawa da mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu. Idan mun gaskanta da shi, muna da ceto da kuma rai madawwami. Muna so Kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan ƙasa ta samu zaman lafiya. Mu yi ta addu'a, ba kawai mu tsaya muna ta bukukuwa ko mu shiga ciye-ciye ko shaye-shaye ba, amma pastoci su sa jama'ar su kan hanya domin su yi addu'o'i yadda za mu tuna da wannan ƙasa tamu ta koma cikin zaman lafiya.
Rabaran Ishaku Sule kenan, ko me ya kamata mabiya Almasihu su yi a wannan lokaci na Ista da ma nan gaba?
Sunana Hawwa Danjuma Bello. Mu masu bi ya kamata mu yi amfani da wannan lokaci na Ista wajen yin addu'o'i, wajen nuna ƙauna ga 'yan uwa da wanda yake mai bi da wanda ba mai bi ba, mu nuna musu ƙauna domin Yesu Almasihu bai ware kowa ba, kuma waɗanda Ubangiji ya taimake su da abun hannu za su iya taimaka ma waɗanda suke da bukata, musamman gomraye da marayu.
Bikin na Ista na bana dai ya zo ne a yanayi na tashin hankali saboda kashe-kashe da al'ummar Najeriya ke fuskanta a wurare daban-daban da kuma matsin tattalin arziki. Wasu da ke gudun hijira a garin Vom da ke karamar hukumar Jos ta Kudu sun shaida mun cewa suna cikin tashin hankali.
Sunana da Janto.
Yaya za ku yi Ista musamman a cikin wannan yanayi na gudun hijira?
Bakin ciki, babu salama ko kadan. Yau mun yi janezan yanwan mu. Inda kina nan a wurin zake ga kururuwa da mutane suna yi suna ihu. Mema ko yanzu haka muna tunani mu daukaka Ubangiji saboda lokaci ne na Ista na hutawa. Yanzu mutane a cikin bakin ciki muke yin shi.
Sunana Vodan Boital.
To ga batun Ista ya zo, yawanci yara akan dan saya musu kayan Ista da sauransu. Ya kuka samu kanku?
Gaskiya jiya ba yau ba. Mu dai kawai muna jiran Allah ya kai mu ranar lafiya, kawai muna tunawa da mutuwa da tashin Yesu. Ba wani shiri da muka yi, domin muna tunanin rayukanmu kawai.
Duk da yanayi na tashin hankali da matsin rayuwa da ake ciki, mabiya addinin Kristiyan dai suka ce za su dukufa ga yin addu'o'i ga Allah ya daidaita lamura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Fil ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
A jiya Alhamis, rundunar na sojin Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da Prime Minister Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da 'yan adawa siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa. Amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan. Manjojanar Baba Iftar, mai magana da yawon rundunar sojin ƙasar, shi ma ya yi yunƙuri a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin na nisantar da hukumarsa mai ƙarfi da alaƙa da ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta kawo ƙarshen shekaru kusan huɗu da kan ya yi kankaragar mulki a ranar Lahadi. Tsohon ɗan wasan kirket ɗin mai shekaru 69 ya yi zargin, kafin da kuma bayan ya sha kaye a zaben, cewa wani makircin ƙasashen waje na sauya tsarin mulki ne ya sa aka hamɓar da shi don hukunta shi kan wata ziyara aiki da ya kai Rasha a kan shawarar da Washington ta bayar. Kan ya ziyarci shugaba Vladimir Putin a ranar 24 ga watan Fabrairu, ranar da sojojin Rasha suka mamaye Ukraine. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Ruwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce a kasanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara Turai. Daga yau duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar 1 ga watan Janairu, to yanzu za a iya tura su zuwa Ruwanda, in ji Prime Minister Boris Johnson a wani jawabi da ya a kusa da Doba a kudu maso gabashin Ingila. Ruwanda za ta samu ƙarfin sake tsugunar da dubban mutane a cikin shekaru masu zuwa, in ji Johnson. Ya kira ƙasar da ke gabashin Afirka da ke da tsarin kare haƙƙin bil'adama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi aminci a duniya, wanda duniya ta amince da ita wajen karɓar baƙi da haɗa kansu. Jiya Alhamis, hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da izinin yin amfanin gaggawa da wata na'urar farko da za ta iya gano cutar coronavirus a cikin numfashi. Wannan na'ura da girmanta ya kai na akwati da ake riƙewa a hannu, in ji FDA, kuma ana iya amfani da ita a ofisoshin likitoci da asibitoci da wuraren gwaji. Na'urar wadda za ta iya samar da sakamako a cikin ƙasa da mintuna 3 dole ne a gudanar da ita ƙarƙashin kulawar ma'aikatan kiwon lafiya masu lasisi. Dr. Jeff Shuren, daraktan cibiyar na'urori na hukumar FDA, ya kira na'urar da cewa wani misali ne na saurin samar da sabbin abubuwa don gano cutar coronavirus.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai 'yan uwan fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su bayan tarwatsa wani bangaren jirgin daban na neman gwamnatin kasar da ta dube su da idan rahama ta kuftar da 'yan uwan nasu da ke cikin mawuyacin hali a hannun 'yan bindigar da suka ce ba su da magana da kowa sai gwamnatin kasar. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Uwan mutanen da ke hannun 'yan ta'addan dai sun yi tattaki zuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya da ke babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a ranar Alhamis, wanda ke kasance kwanaki na 17 da 'yan uwan suke tsare a cikin daji ba a san yanayin da suke ciki ba, inda suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar da ta dube su da irin rahama ta fito musu da 'yan uwa. Wannan tattakin dai na zuwa ne ƙasa da kwanaki 3 da wasu daga cikin 'yan uwan mutanen da ke tsare a daji suka ba da wa'adin sa'o'i 72 gwamnati ta kubutar musu da 'yan uwan nasu a wata ganawa da manema labarai. Aliyu Mahmud wane ga wata mata wacce ke tsare a hannun 'yan bindigar a daji.
Yar uwata wanda ita ce mai cikin wata 7 wanda take hannun wannan 'yan ta'adda. Muna cikin halin haƙulai, muna cikin tashin hankali na fiye da misali, kuma abu da mun dangana shi da Allah tunda shine mai yi su wanda aka daura mana nauyin wannan abun ya nuna kaman sun yi baris da shi a dai yadda muke gani, amma fatan mu shine abun da bamu sani bai kasance, kuma suna tabuka wani abin da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai. Ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayin Allah suke ciki.
Kazalika ga wasu 'yan uwa ga wasu daga cikin waɗanda ke tsaron a daji da bayani kan yanayin zama daddar da suka shiga sakamakon dauke 'yan uwan su da aka yi.
Ni sunana Dr. Ba'abba Muhammad, miji ne ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka dauka a wannan guri na AK-9 train da zai je Kaduna daga Abuja. Ba wanda ya tunta wato tun daga farko washe garin ranar da aka yi wannan attack suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya, amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abinda ma za su fara. Tun daga wannan ranar fa bamu ƙara jin wani magana daga gurinsu.
Sunana Aminu Lawal Osman, ni ne daga cikin family na waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma mun zo ne mu gabatar ga kukan mu zuwa ga ita wannan hukuma a matsayin ta na mai kare 'yancin dan adam, kuma mu isar da kukanmu da kuma roƙonmu zuwa ga shi mai girma shugaban ƙasa ba Muhammadu Buhari don ya zo ga cigi wannan al'amari don su cece waɗannan 'yan uwanmu da aka yi garkuwa da su.
A inda wasu 'yan uwa ga waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna, da ma wasu 'yan Najeriya ke ganin gazawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar. Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar ya bayyana cewa
ba shakka jama'a suna ganin gazawar gwamnati da 'yan masu sake tsaro. Amma ga gaskiya halin da muke ciki, masu tsare mu aiki ya yi musu yawa. Ce inda mu yayawa baya jimai. In ka duba yanzu a jihohin da muke da su a Najeriya wurin 36 ka hada da Abuja, babu inda sojoji da masu aikin tsaro ba su yin wani aiki akan maganan tsaro. Kuma abin takaici shine in suna fama da yan ta'adda sai ka ga wasu tsiraru kuma sun fito masu yin sata, masu yin kidnap ne. Sabili da ka gaskiya aiki ya musu yawa. Ni a nawa ganin ni da kai ko ke muna da taimako da ya kamata wanda za mu iya bayarwa a sabili da maganan tsaro din nan.
Halima Abdurra'u, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'u. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Alamu dai tsananin tsamin tsaro a Najeriya ya sa wasu waɗanda da idan ana maganar jam'iyyar APC a Najeriya da su ake tafaman kaudi sun fara bayyana bayanin bara'a da irin abun da ke faruwa a cikin jam'iyyar, har ma ɗaya daga cikin su na ga yawa duniya cewa wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha bamban da wanda akan shi ne suka dinga zumudi.
Wani umarni Buhari ya bada sojoji aka dauka ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buhari ba Buhari da muka sani bane muka bishi.
Ita kuwa kungiyar da tawan arewacin Najeriya cewa take ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin kawai tunda ana ta fama da matsalolin tsaro, amma shi yana ta faman gangadi.
Gudunmuwa ce zamu bayar, babu kuma gudunmuwar da zaka ba mutum. Ka dora mishi kaya zai maka banna, shi zai maka kanshi banna, kace wani eh aje kayan.
Sai dai kuma wani tsohon sanatan da jigo ne da cikin jam'iyyar PDP yayi wani gargadi.
Idan Buhari yayi murabu sai sauka, wanda zai hau shine mataimakin shi Usman. Kuma Usman ya matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa, to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba.
Ko dake dai kuma duk da sukuwar sukar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari, masu goyen bayan shi sun ce suna da abun fadi.
Ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta. Kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abun yana damunsa. Muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya su wannan jirage da ake cewa Super Tucano.
Shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawarcin kujerar gwamna a jihar Kaduna, wata magana ya fada da za ta iya yiwa sauran yan takara raɗaɗi.
A duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyarmu da wanda ba jam'iyyarmu ba, mafi yawanci makafi ne, ba su da ido a gwamnati, tunanin kawai na son zama gwamnati.
Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kididdiga ke cewa kullun dai yana ta ƙara fadi. Shiri na 61 cikin jerin shashiryen manuniyan da ke nuna gaskiya gabagadi. Gabagadin garagare garan gargadi kuma ita aka hangi wasu gaggan jam'iyyar APC suna yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da suka ce harkar tsaro fa yanzu ba dadi. Kamar da yadda tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC in jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa akwai bambanci tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma Buhari da akan shi ne da suka dinga zumudi.
Shugaban kasa yazo ya taimaka mana a jihar Niger. Mun yi wannan magana, mun yi koke-koke, mun gaji da kukan.
Amma ya bada umarni ai sojoji su auka ma 'yan ta'addan nan.
Umarnin ina? Abin da kake karantawa a jarida kake amfani da shi? Wani umarni Buhari ya bada sojoji aka dauka ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buhari ba Buhari da muka sani bane muka bishi. Yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya, baka iya zuwa ga jirgi, baka iya zuwa ga jirgin sama.
Ku kuka zabi Buhari nan gwamnatin ku ce kai kana ma cikin wanda suka APC na hidima, kana nihin kun kasa kenan.
Wallahi mun kasa, gara ma mu hito mu ga ma 'yan Najeriya su yi hakuri, mun kasa. Ina zuwa in tambaye ka ba tsari, akwai wanda zai fi karfin gwamnati? Wai sun yi karfin gwamnati? Mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya bata gaya mana ba, domin talakan da suka yi kuka suka zabi Buhari ai so ake kashewa kaji an kashe wani altajiri
me yiwa kuma matsin matsar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce tunda dai ta bayyana akwai matsalar tsaro koda ko an bar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa badi to ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin shugaban kasan ko kasar ta daina tangadi haka dai mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya ya gaya wa manuniya lokacin da yake nuni akan yadda za a yi Najeriya ta tsallake siradi
alƙawarin da ya dauka ga alama dai ko da ya yi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula shi yasa muka ce yallaɓai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi Allah ya baka ladan aikin da kai a je a huta
dakta wasu na ganin tunda aka iya yin hakurin shekaru bakwai me zai hana a ƙarasa kwaya daya
yanzu in na ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a Plateau da Kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfara ka je ka gaya musu ka ce ku yi hakuri saura shekara daya ka gani za su karbe kullum fa ake kashe yan Najeriya tura ta kai bango
amma dakta kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha
to zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka juyayi yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta Arewa wanda ya ji bakin mu akan wani abu gudunmuwa ce za mu bayar babu kuma gudunmuwar da za ka ba mu tun wanda kake ganin ka dora mishi kaya zai yi maka banna shi zai yi maka shi banna kace wani eh a ji kayan nan
sai dai kuma sanata Shehu Sani da su aka yi tallan Buharin a baya kuma yanzu jigo ne cikin jam'iyyar PDP ya ce ya kamata in ana maganar aje mukamin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata a gana za a yi wani gangancin bude kofar magudi
a tsarin mulkin Najeriya idan Buhari yayi murabus ya sauka wanda zai hau shine mataimakin shi Usman kuma Usman ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba na uku kuma shine bisa ga alƙawura da shi shugaban kasa Buhari yayi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce aida an bari ya gama mulkin sa da ya gama saboda haka a gani na abin da yafi daidai a bari ya gama mulkinsa ya hada zabe ya mika ma wanda ya ci zabe
wasu dauka suke kamar ko goyen bayan shi kake yi yanzu da aka ji dan an san da kana cewa gwamnatin ta gaza
wannan da gaske ta gaza amma gaza wanda tai har aka bari aka kawo wannan lokaci saboda haka irin gani na ba magana ne na goyen ba ga magana ne na cewa tunda an kawo wannan lokaci ana bukatan wani sabon shugaban kasa ya hau a bari yan Najeriya su zabi wanda suke so a su dora shi kan shugaban kasa amma babu wani dan takara za mai adalci idan su ban ji haka
duk da jidumar dundun dukan durkusar da tsarin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na tsarkake tsamin tsaro wasu ƴaƴan jam'iyyar APC sun ce ya kamata a gane cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dade yana kashe ma don kuɗi har ma dan majalisar tarayyar Najeriya Honorable Hafiz Kawu daga jihar Kano Dabo na kawo uzurin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari fa yana matukar kokari wajen kwakule jijiyar matsalar tsaron domin shi ma abin na yi mai radadi
ba a taba ba a tarihin wannan kasa a samu gwamnati da ta ware makudan kuɗi a fannin tsaro irin wannan gwamnati ni ina majalisa na san kasafin kuɗin da muke fannin tsaro kuma ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abin yana damun sa shi sa mataimakin sa yake so in Allah ya kawo shi ya zo ya dora ya ƙara faɗaɗawa domin ganin cewa an magance tsaro muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya su wannan jirage da ake cewa Super Tucano wanda sai da suka dauki wurin shekara 4 daga Amurka kafin su zo kuma yawancin fannin tsaro din nan kayan aikin da ake amfani sukan dauki lokuta kafin a gama kera su kafin ma a yadda a siyar maka ba kowace kasa ake yadda ana siyar irin wannan kayayyakin aiki ba
yanzu da muke cikin wannan fage na siyasa me yasa a shi mataimakin shugaban kasa yayi ja lokaci mai tsawo
to kamar yanda kika sani shine mataimakin shugaban kasa yana da aiki da shugaban kasa ya bashi dole ya dauki lokaci tunda sai yayi tuntuba kuma sai ya nemi sahalewa shi kansa mai gidan nan nasa
a daidai lokacin da adadin masu neman auren kujerar gwamnatin jihar Kaduna ya haura goman da ake ganin wasu dai sun fiye su gurgudi tsohon gwamnatin jihar Kaduna Dallatin Zazzau Alhaji Mukutar Ramalan yana da shi kadai ne yayi gwamna cikin ƴan takarar gwamnatin ya ce idan an zo zaben ya kamata al'ummar da za su yi zabe su shimfida wani sharadi
tsakani da Allah a duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyarmu da wanda ba jam'iyyarmu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati tunanin kawai ina son zama gwamnati to in ko muka tafi a haka aka samu irin waɗannan wanda ba su san komai ba ko suna tigana musu cewa ai mu mun sani za mu nuna muku ai in kai ka zama na taimakawa ne dan jagoranka na da ido ai sai inda ya ja ka amma idan kai ne mai idan ko da kana da makafi a bayanka to kai za ka nuna musu yadda za ka yi to mu muna son ya zama ne cewa an samu waɗanda suke da da experience, suke da exposure, wanda ya zauna a wuri yafi wanda bai zauna ba, wanda ya san yadda abu yake yafi wanda bai sani ba. Sannan kuma ina ganin cewa ina da advantage, na san harkan kudin jihar Kaduna sosai, na san yadda tsarin kwangilan jihar Kaduna yake saboda na jagoranta, kuma na zauna a gwamnatin nan, na san yadda muka iya biyan basussukan da ke kanmu. To kuma muna hangen rikicin da ke gaba yafi wanda mu muka bari, ashe ko ana neman waɗanda suke da masaniya daidai gurgudu, kuma zamu gyara abin da muka kuskure, kuma zamu inganta abin da muka daidai.
To daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kalle ka kurdi kurdi. Sai dai kuma kafin mu yi sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa har yanzu bawo adin da aka kebe musu yana nan zai kare abadi, domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 409 ne su tattara inasu don karawa gaba, saboda mafi akasarin su wa'adi ya riga ya kare, kuma babu maganar kari duko da yadda kujerun kan yi musu dadi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri, musamman dai abokan aiki Mustapha Nasir Batsarin jihar Neja da Shamsiya Ibrahim Hamza babban birnin tarayya Abuja, sai Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke amfani da su wani lokacin ma har shirin na manuniya kan yi tumbuɗi. Sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na Ikara, yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe.
Salamu alaikum, sunana Salamatu Ali daga makarantar Asaudi Fadama Accra Ghana. Zan muku karatun Qur'ani mai girma daga Suratul Qalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal kalami wama yasur ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa inna laka lahulikal azim fasatibsiru wa yubsiru bi ayyikum al-maftun inna rabbaka huwa ahlamu biman dalla an sabili fa huwa ahlamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddul lahu tudhinu fayudhinun wala tuti'il kulla hallafin ma'in hammazin masha'in binami manna'in lil ayri muqtadin azin kutullin bada zalika zanin an kena zamanin wabani iza tutila alayi ayatuna kola asatiyyul awwali sanasimu alal urtun inna balawnahum kama balawna ashabal janna iz aqsamu la yasrimunnaha musbi'in wa la yastasnun fatafu alayha ta'ifun min rabbi wa hum na'imun sadaqallahu al-azim.
Madalla, yanzu kuma sai labarai a takeice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine, wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawan yara na ta 50 da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, muna kan yanke wannan shawara a yanzu. A farkon makon nan, sakatariya labaran fadar White House John Psaki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin bayan ne Prime Minister Britannia Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. A jiya Alhamis, rundunar sojan Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da Prime Minister Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da 'yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa, amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Ruwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce, aka sanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara Turai. Daga yau, duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ƙa'ida ba, da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ƙa'ida ba, tun ranar 1 ga watan Janairu, to yanzu za a iya tura su zuwa Ruwanda, in ji Prime Minister Boris Johnson a wani jawabi dai a kusa da Doba a kudu maso gabashin Ingila.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8, agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfi Hashim.